ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, insha Allahu, a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, muna bibiyar halin da ake ciki a jihohin arewacin Najeriya, inda ake ƙara jefa iyaye, ɗalibai, har ma da malamai cikin halin ɗarɗar a fannin ilimi, sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda.
Matsalar da ake fuskanta ta ɓangaren tsaro a harkar ilimi na iya kawo tasgaro ga harkar ilimi a jiharsa ta Kaduna.
Ai, ruwan da ya rike shi ne ruwa. Mu tunda an sace mana ɗalibai a makarantar Afaka, kuma muna da labarin dukkan abin da ke faruwa a birnin Gwari da waɗansu makarantunmu da ke cikin, da ke Kajuru, da ke Kagarko, mu mun san abin da muke ciki. Kuma duk ɗan da aka sace ko idan aka sace kwaya ɗaya a jihar Kaduna, muna cikin wato jimami, muna cikin tashin hankali tare da iyayensu. Mu a wurinmu ko ɓaɗe ne ya isa mu ɗauki dukkan matakan da muka ɗauka. Ran mutum ɗaya a wurinmu yana da muhimmanci, a wurinmu ba za mu yi wasa da shi ba. Sanin cewa durin da aka ce an ɗauki yaro ɗaya to makaranta gaba ɗaya harkar karatu ya lalace a makarantar, malamai za su samu kwanciyar hankali ba, ɗalibai za su samu kwanciyar hankali ba, saboda haka nan kuma karatu ba zai gudana ba. Na yadda ƙwarai da gaske cewa dama mu arewacin Najeriya mu ne 'yan yara koma baya, waɗanda ko da yanzu a same mu a sahun baya ne a cikin harkar ilimi, kuma wannan halin da aka shiga ba shakka ya kawo tasgaro ga ilimin ɗaliban musamman 'ya'ya mata, don waɗansu ɗaliban tun da ma aka yi kururuwar matsalar cutar COVID-19 waɗansu sun shiga makaranta waɗansu ma ba su dawo ba har yanzu. To bari kuma da aka ce an samu matsalar tsaro, ko da sanda muke tsara ɗalibai a tsangayu daban-daban domin su zo su yi jarabawa, akwai mutanen da suka ce yaransu ba za su je bariki don su jaraba ba, in ba za a iya kawo tsaro a cikin ɗaruruwansu ba, ba za su zo ba. Wannan kin ga wani abu ne na ci baya. ‘Yan waɗanda ba su dawo ba, muna fatan a yi amfani da shugabannin al'umma, malaman addini, sarakai, hakimai don a yi magana da iyayensu da makaranta. Don idan ba haka ba, alƙalamin da ake ba mu bayani cewa muna da ɗalibai ko kuma yara matasa wanda ya kamata a ce suna makaranta sama da 360 da shigar mawa titi wanda ba sa zuwa makaranta. To idan wani ka kalli wannan yanayi na rashin tsaro sai ga cewa to alƙalamin tashi za su yi tsari sama yankun su rabu, amma muna yin duk abin da yake yiwuwa gare mu wajen rage wannan alƙalamin da jan hankalin ɗalibai, da jan hankalin iyaye, su mai da hankali kan haka ilimin kuma su koma karatun ko dai a makaranta ɗin ko kuma a cikin gidajensu tare da taimakon na'urori da kuma harkar karatu ta hanyar yanar gizo.
Shi ma takwarar nasa na jihar Katsina ya bayyana nasa fargabar tare da nuni da cewa suna ɗaukan matakai na tsaro.
Takwarar jihar Katsina baki ɗaya tun lokacin da wannan magana tsaro a December 2020 ta farma jihar Katsina, inda aka sace 'yan makaranta kamar 343 a kankara. Allah ya taimaka waɗannan yara aka kubutar da su. Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakai ingantattu domin iyayen su tabbatar cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin a rage tsoratar da yara zuwa makaranta. Misali, kowace makaranta ta kwana wadda ita ce aka yi jin tsoron za a tar da yara killace, an kai jami'an tsaro wadatattu waɗanda za su kai ɗauki ko kuma za su hana wani ya shiga cikin makaranta ya yi barazanar tsaro. Iyayen yara tare da hakimai da manyan garuruwanmu sun ɗauki matakai na ƙara waɗannan makarantu vigilanti domin a inganta tsaro. Banda wannan, an ɗauki matakai na inganta kullum kwanan yara da kuma bangayen da suka cire makarantun kwanai, an ƙara musu tsawo, an sa musu waya a sama, an sa security light na shirana cikin makarantun, an yi kamar hasumiyoyi waɗanda jami'an tsaron nan da sauran 'yan sintiri za su iya duba su gano abin da zai iya kama makaranta a farmaki. Ban abin da aka ɗauka wanda muka ga biya duka shi ne ana yin addu'o'i na musamman bangare na tsaro bangare ne mai ma'anoni da yawa in ka ce siyasa baka da dalili in ka ce lalacewa al'umma baka da dalili da zaka fara in ka ce magana ce ta neman kuɗi da bala'in nan baka rasa abin da zaka fara domin dalili mutane da yawa iri an same su cikin wannan sabgai an samu bata gari an samu matasa ƴan gwaya an samu barayi an samu ƴan siyasa ciki an samu ma'aikatan gwamnati ciki a wurare an samu masu addini ciki a wurare an samu magabata ciki sai kowane bangare ka ɗauko na tsaron nan na Najeriya yana da ɗan abin da za ka iya faɗi saboda an samu irin wannan abun a cikin waɗannan barayi ko kuma waɗannan kidnappers ko kuma waɗannan bandits so duk bayanin da za ka iya faɗa ko kuma za ka iya danganta wannan matsalolin da ke faruwa tun da an samu ɗaya biyu to kana iya ba da misali cewa da kwai irin wannan a cikin wannan matsalar ta tsaro da ta'addadi bangaren arewa to ko haka kuma ba ka rasa ɗan siyasa ciki.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gracium. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Best salam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shi ke morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi kare tsam to shi mara ilimin fa ko hanzawa mai ilimi ya san martaba ga mutum.